بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مود أزمي شاب يرجع وتر رمضان شكرا تدبوت هذا تاريخ دود 40 دبير باين هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda yayi daidai da 25 watan uku shekara ta 2024 ta miladiya. Bismillah. صدق الله العظيم. يا أيها المسلمين، أبنجي تبارك وتعالى آيوين ده سكة باتا باين يا بينا من مسأين كافري مشركي ده يهودا وده نصارى ده مسلمي كواني يا مسأين سكة مسلمي سأنن أبنجي تبارك وتعالى كما يأكرا ده مسلمي ده باكيد يا كومومني كرسو حرم تأبا أبن ده أبنجي تبارك وتعالى يا حلل تامسو. Sa'annan kuma sai ya bayyana mana hukunci na rantsuwa, ya sassan rantsuwa menene hukuncinta, kuma daurar riya wanda mutum zai kudure a zuciyarsa kuma ita menene hukuncinta. Kuma ya bayyana mana a dayan ya sassan babu wani laifi a cikinta, kawai dai mutum ya daina yin yawan rantsuwa. Amma daurar riya wanda mutum zai kudure ta a zuciyarsa kuma akwai kaffara a kanta, ko ya ciyar da mutum goma, ko ya tufatar da mutum goma, ko kuma yayi azumin kwana uku idan bai samu wannan ba. Bayan haka sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya koma a cikin haramcin, ina mana bayanin wasu abubuwan da ya haramta su. Yace, ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan. Ya ku wadanda kuka yi imani kun ba da gaskiya, ku sani giya da caca da kuma gumaka, maisir wal ansab wal azlamu, wa'annan abubuwa ukun nan rijsun min amali shaytan, yace kazanta ne daga aikin shaytan. To manzo Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi magana akan abu uku: giya, caca, sa'annan kuma gumaka. To menene giya? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisin da Muslim ya rawaito, yana cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Duk abin da ya sa maye giya ne, kuma duk abin da ya sa maye haramun ne. Na sha ne, na ci ne, sheka ne, hatsewa ne, ko ya yake idan muddin zai sa mutum maye, to haramun ne. To menene matsayin wanda yake shan waɗannan abubuwan nan da suke yi suke sa maye? Manzon Allah صلى الله عليه وسلم yayi bayani a cikin hadisai da yawa cewa duk wanda ya mutu yana shan giyan nan bai tuba ba wani hadisi ubangiji yana cewa bare kalle shi ba ranan kiyama salasatu la yanzuru ilayhi yawm alqiyamati al'aq li walidihi wal mudmin al khamri wa kuma al mannan bima a'ta mutum uku ubangiji ranan kiyama bare kalle su ba bare duje su da idon rahama ba na farko al'aq li walidihi wanda baya yin da'a ga iyayensa ya bujire musu baya musu biyayya ba an iyaye kuma ubangiji ya bayyana ta da yawa yayi bayanai da yawa a cikin qur'ani har ma yana hada ta da bauta mishi ma ba in yayi magana akan bauta mishi sai ya kawo girmama wa iyaye da kuma biyayya wa iyaye sa'annan kuma a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri wanda yake shan giya kuma anan ba wai ana nufin giya wanda ka sani abinda ake zuba na ruwa a cikin kwalba a sha ko burkutu ko makamanta manzon Allah yayi bayanin giya duk abinda yana sa maye na sha ne hadewa ne ya zama giya to idan mutum ya mutu a wannan halin bai tuba ba ubangiji bare kalle shi da idon rahama ba don haka zamanin nan Allah ya jarrabe mu da abubuwa da yawa na sa maye wani zai ce ya dauka kamar yana ya dauki wiwi ba komi bane wiwi magiya ne kwaya ma da sutan ne da tramol ne da makamantar su ne da retinol ne duk abin da ake sha dan abu guga baki daya giya ne ko ana sheka matala ne koko me ake kiranta dayan canki ko to matala ne ko canki ne ko ma ne duk abin da ake sheka in har ya dumar giya ne madaran su guda ne giya ne duk wani abin da ya taba kwakwalwar mutum ya cire ka a cikin hayacinka ya zama giya kuma ka fada a wannan hukuncin kuma ɗayan hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya mutu yana shan ta bai tuba ba to ba shi ba samun giyan aljanna mutum sai yayi tunani ya ce a to babu damuwa in dai har zan shiga aljanna giyan kawai ba na so a'a ai muddin ka shiga aljanna zaka sha maganan ba za ka shiga aljannan bane abinda ake so a faɗa zai yi ka ce in na shiga aljanna babu dama in dai giyan ne kadai na yaje a'a ba haka ake nufi ba ko kadan abinda ake nufi wato ba ra ma ka isa inda akwai giyan nan ta aljannan ba Allah ya kiyashe mu to kaga Allah ya haramta giya da nassin qur'ani duk wasu wanda sun zo daga baya suna cewa babu nassi sarihi a cikin qur'ani cewa ubangiji ya haramta giya su da tunani ne kuma ba su zurfafa tunaninsu ko kuma dubansu a cikin alkur'ani ba don Allah kaga anan ya hada ta giya ya ce rijis kuma Allah ya hada ta da duk abinda Allah ya haramta ta da naman alade ne da sauransu kai wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wato wanda ya sha giya ya mutu bai tuba ba lalle ubangiji ya yi alkawari zai shayar da shi daga qinatul khabal ranan kiyama an tambi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam meke an ce mishi menene qinatul khabal menene ake nufi da qinatul khabal manzon Allah a wani hadisi yake sabidu ahlin nar iwa na mutanen wuta in an azabta su iwon da zai fita a jikinsu da jini da sauransu shi ne za a shayar da mashayin giya daga shi ranar kiyama a wani hadisi kuma ya ce araku ahlin nar gumin mutanen wuta gumi dai wanda zai sauka daga jikinsu da daudan ne zai haɗu da jini ne da azau da me shi ne za a ɗauka a shayar wa mashayin giya wanda bai tuba ba ya mutu yana sha me ya kai wannan harinci ai babu ta kai harinci don haka ubangiji ya haramta ta kuma giya haramun ne da nassin qur'ani kuma da nassin sunna duk wanda zai ce babu nassi sarihi a cikin haramta qur'ani to bai karanta qur'ani sosai ba kuma bai gane shi ba kuma bai karanta sunna bane na'am yace innamal khamru wal maisiru sa'annan yayi magana akan maisir caca caca kuma duk wani wasan da za a yi a daura kudi akan sa idan kai nasara ka dau wannan kudin banda wasu wasanni kadai wanda manzon Allah yake bai so kamar rige rige da abun da ake yi na khayl hawa dokuna me yake kiran shi eh sakuwa ko yawa sakuwa to sakuwan nan ita bata ciki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi a gabanta kuma ya dauki ya ba wanda yazo a farko sai yazo bisanta zo a Bukhari ya dauka ya ba wanda yazo na farko da na biyu da na uku duk ya musu kyauta to banda sakuwa a cikin sa banda sakuwa amma fa akwai cacan ta sakuwa ma wanda yanzu ake yin ta zaka zo ka sa kudi ne wani doki ne zai yi nasara ana yin ta a duk fadin duniya wannan ita haramun ce na'am polo eh to duka kaga a cikin wannan maisir din abinda ake nufi da shi a maisir malamai sun ce kaga shatranj wanda tana nan ana wasa da ita zaka ga tana da abuka yara 12 wanda dai ana wasanta wa artificial nata anan ana kiranta dam ita wannan dam din nan ko kuma sige na cacan nan ko kuma lido ko wot ko wannan kartan nan na katin nan gabaki dayan su azzahabi ya tara su yace wa'annan ko an yi wasan su da kudi ko ba kudi yace haramun ne al-imam azzahabi ya kawo su haka wasu malamai sun ce idan an yi wasan su ba da kudi ba ba haramun ba amma mafi in kadan ne daga cikin malamai mafi yawan malamai sun ce haram domin me yasa wasan su yanzu misali mu dauki misali abu daya a cikin su kamar lido din nan ko wot wanda yana wasan shi in dai bai karasa ba ko an tada sallah bare bare ba zai tsaya sai ya karasa ko mai wasan lido ko mai wasan wot sai ya karasa wasan nan to kaga ta hana shi sallah Allah kuma yana ce inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa wal-baghdha'a fil khamri wal-maisri wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah tunda dai shaytan ya kawo don ya hana ka sallah ya hana ka ambaton Allah ta zama haramun Allah ya hana to caca da giya gabaki daya haramun ne innamal khamru wal-maisru wal-ansabu sa'annan kuma al-ansab su gumaka ne a wani riwaya kuma an ce wasu duwatsu ne kadan wanda ana musu hada ana yanka akan su ana bauta musu sun kewaye ka'aba adadin su kusan 360 to wa'annan gumakan da launin su na katako ne na duwatsu ne na koma ne na tsalka ne wanda zaka saka a wuya gabaki daya haramun ne wal azlam yace wal azlam azlam kuma kibau kibau na ƙuri'a kibiyoyi na ƙuri'a suna nan yahuda suna amfani da su daya an rubuta a cikin ta kai daya an rubuta a cikin ta kada kai daya an rubuta a cikin ta kuma babu komi sai a dauka a saka su a cikin leda ko a buhu ko a wani abu a wannan nasu sai ka sa hannu ka zaba duk abin da ka so ka yi sa idan ya cire maka kai ne zaka yi idan ka cire kar ka yi to ba za ka yi shi ba wato gumakan ba sa son ka yi sa an haramta maka shi kuma ya faru kafin jahiliya kamar yadda muka yi bayanin sa har sayyidina abdullahi baban sayyidina abdul muttalib kakan manzon Allah shi ma ya amfani da su wajen yanke abdullahi ibn abdul muttalib to kibau su din ma na qur'an nan su ma Allah ya haramta su to zai shiga cikin wannan kibau a zamani yanzu nan akwai mutane da za su yi dauki alqur'ani mushafaka zai bude in ya samu ayan alkhairi zai ce maka yau ranan shi sa'idi ne yau ranan alkhairi ne in ya bude wata aya zai ce a yau ranan ba daidai ba ana amfani da shi har yanzu ana yin sa wasu kuma zai shiga karkashin kibau din nan wani in ya zo fita daga gidan shi yayi tuntube sai ya ce kai yau akwai fitina to wannan zai shiga duk cikin kibau na champe-champen nan champe-champe ga baki daya za su shiga karkashin shi to champe-champen ne da giyan ne da cacan ne da baki daya Allah ya haramta an fi son mutum ya daura kansa da ubangijinsa ya kasance imaninsa ya fi camfe-camfen nan karfi kuma ya fi wannan tafiya ga haramun kaucewa ga haramun nan ko haramun wal khinzir wal hamal khinzir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kazanta ne daga aikin shaytan to abu idan kai mutum ma kace kazanta yaya ne balle ubangiji ne yace kazanta ai babu wata kazantar da tafi wannan to a guje sa yafi alkhairi fashtanibuhu la'allakum tuflihun kuni sanci wa'annan ababen da aka ambata na gumaka ne ko giyan ne ko cacan ne ko kuma kibau na canfe-canfen nan ne ga baki da Allah ya ce ku nisance su saboda ku rabauta. Za ku rabauta da me? Da yardan Allah. Za ku rabauta da me? Da samun hanya bin hanya madaidaiciya bin annabawan Allah da kuma biyayyen da kuka yi Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai Ubangiji yana cewa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun. Wato wa'annan abubuwan nan gabaki daya shaytani baya nufin komi face dan ya sanya iyayya da gabani a tsakanin ku. Ya faru wani sahabi ne an ce shine ma sababin sauka wannan ayoyin ya zo wuce ana ce Sa'ad ne ibn Waqqas ya zo wucewa sai akwai muhaafsar suke zaune da giya da nama a gaban su suna ci sai sun ce mishi a ka zo mu sha mana kafin a haramta giya fa kafin a haramta ka zo mana mu ci kuma mu sha sai ya zauna tare da su sai sun ci sun sha sun bugu da sun bugu su ansar sai sun fara ce ai mu ne mun fi ku muhajirin ma suna ce ai mu ne muka fi mu ne mun fi mu ne mun fi sai dayan ba ansarin ya dauki karkashin wannan ya bugi Sa'ad daga hancinsa har ta kawo gine har ya illata shi daga hanci anan sai Sa'ad ya je ya gaya manzon Allah sai ayoyin nan suka sauka to kaga mene giya ta sa so biyayya ta sa su gaba a tsakanin su alhalin suna lafiya kamar yadda ya faru da Sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan ghazwat Badr da an zo daga ghazwat Badr ya samu arabon shi a cikin ganima raquma guda biyu sai ya zo yana musu ado yana jara sai ya je nema musu abinci ya kawo Sayyidina Hamza ya bugu tabbe ya bugu ya shagiyar nan kafin a haramta giya fa ya zo kawai sai ya kama biyun gabaki daya ya yanka su kuma ya bar su a ƙasa haka ya wuce ya tafi sayyidina Ali abun bai masa dadi ba ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin magana wa sayyidina Hamza so sayyidina Hamza ya faɗi wasu maganganu wa manzon Allah wanda ba su dace ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga me ya saka shi giya ne in ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya shiga baya cikin hayyacinsa da wani hukunci ma ya sauka a kansa kuma a kashe sa don haka Allah ya haramta shaytani baya nufin komai face ya sanya kiyayya da gaba a tsakanin ku sa'annan wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah sa'annan kuma ya tsare ku daga ambaton Allah domin idan kana cikin idan kana maye zai wahala ma ya dawo hankalinka cewa ka tsaya ka nitsu kai bautan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma ka furuta wani abu wanda ba a so kamar yadda ya faru da sahabbai qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun mai makalla a'budu ma ta'budun to anan wa yasuddukum an dhikrillahi wa an as-salatu malamai sun ce me yasa sallah ma ita ma tana cikin ambaton Allah to me yasa aka ware ta anan an ce an dhikrillahi wa an as-salah an ce domin matsayinta ne da kuma nawinta da kuma darajanta duk da ita ce ambato ne na Ubangiji amma tana da wata daraja daban wani matsayi daban a wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ita ce ita ke muhimmiyan aiki wanda an yi umarni da shi wa musulmi su aikata na'am rasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun shin baraku hanuba da wannan ayoyin nan sun sauka sahabbai sun taro suna wasu sun taro haka suna shan giyan nan sai sun ji ana kira ya ayyuhan nas hurrimatil khams sai da yake ku fita mana kuji me ake fadi sai da yazo yake musu afa an haramta a giya to wa'annan sahabbai da suke wurin nan wanda take cikin wanda take ya kurba a baki to bai hade ta ba ya zubar da ita wanda take hannun shi ya aje ta wanda take cikin wannan randanta an zubar da ita ga baki dai anan sun ce mun hannu daga nan kaga biyayya na sahabbai da bin lamarin Allah da umarnin Allah anan fa hal antum muntahun shin mu yanzu bara mu yi koyi da su ba ya kamata mu yi koyi da su mu guji duk abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana shi na'am na'am ku bi Allah kuma ku bi manzonsa da da'a ku bi Allah a cikin abin da ya hana ku kada ku yi kuma manzonsa abin da ya hana ku yake kada ku yi wahzaru kuma ku kiyaye shi ku kiyaye faduwa a cikin hanin nan واحذروا فإن تولوا إذن كنجويا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين كثني داء من باب قومي أكم من زمه فاشئير وبيننا فاتو من ذا يسر دا ساقوني وننشيني كما يبين ساقوم كاشي ألا يشي كذا كما ينا نفيد كذا إنا كذا كذاني كما يد يذو أخمر ألا يحرم تا جيا sai manzon Allah kuma ya bi bayani menene giyan yace kullu musirin duk abin da ya sama yi to kaga shine atiullahu wa atiur rasula wahdharukum kukiyaye kada ku fadi a cikin abin da aka hanan nan fa inna ma kuma ku sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akansa wato iyarwa ne kawai isar da sako ne kuma ya bayyana shi ku bi ko kar ku bi wannan akan ku ne kuma sakamakon zai dawo kan ku ne na to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ayoyin haramta giya sun sauka da kuma Allah sun gane munin da yake cikin shan giya da sauransu sai sun shiga cikin tunani cewa me matsayin ɗan uwanmu da suka mutu kafin a haramta din nan menene matsayin su kuma gashi sun mutu akwai giyan nan a jikin su to sai babu laifi a kansu sananne ne da ake ba haramta ba amma sahabbai domin su kori shakka sai sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye sa menene matsayin ɗan uwanmu da suka sha kuma sun mutu wannan cikin nan wannan giyan nan akwai a cikin su domin lokacin da za a fita yakin nan gewa sun sha domin ta ƙara musu kuzari da sauransu sun sha to da sun zo sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai Allah ya saukar da ayan nan laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fi ma ta'im babu laifi akan wadanda suka yi imani kuma sun bada gaskiya kuma sun aikata kyawawan ayyuka a cikin abin da suka sha ko suka dandana ta'imu a cikin qur'ani tazo da ma'anoni da tazo da ma'anan ci kuma tazo da ma'anan sha a can suratul baqara ubangiji yana cewa anan mutanen faluta din nan yana cewa faman sharibahu falaysa minni wa man lam yaqamhu fa innahu minni wanda ya sha baya tare da ni wanda kuma bai sha ba bai dantana ba ina tare da ni wato kenan ba'muhu yana tazo da ma'anan sha tazo da ma'anan shayarwa nan a qur'ani ma sai Allah ya bayyana da yake kuma malamai sun ce don ana so ta shafi hukuncin abubuwa hudun nan gabaki daya kafin a haramta don ubangiji ya nuna musu kafin a haramta wanda ya wasan giya ya sha giya ne yayi maisir ne ya amfani da kibau din nan ne ko kuma akan ne duka babu laifi a cikinsa imuddin yayi imani da Allah yayi taqwa kuma ya aikata kyawawan ayyuka shine laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati muddin sun yi imani sun yi taqwa kuma sun yi kyawawan ayyuka thumma taqaw wa amanu sa'annan sun yi taqwa kuma sun yi imani thumma taqaw wa ahsanu sa'annan sun yi taqwa kuma sun kyautata ayyuka malamai sun ce me yasa tikrarin nan yazo uku yace ubangiji yana yin bayani akan abu uku na farko shine mu'amalan bawa da ubangijinsa thumma taqaw wa amanu wa 'amilus salihat wannan yana nufin mu'amala kai imani kai taqwa kuma ka aikata kyawawan ayyuka tsakaninka da ubangijinka thumma taqaw wa amanu wannan kuma mu'amala tsakaninka da kanka zaka yi imani kuma zaka yi taqwa ka ji tsoron Allah akan ka baraka aikata duk abin da aka hana ka ba thumma taqaw wa ahsanu kuma mu'amala tsakaninka da mutane kai taqwa kuma ka kyautata wa bayinka Allah mutane ɗan uwanka thumma taqawwa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son wadanda suke kyautatawa kansu suna kyautatawa bayinsu kuma suna kyautata a cikin ayyuka tsakaninsu da ubangijinsu na'am thumma taqawwa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin
نعم.
To Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin bayani wa mu'minai, don a ayoyin baya ya haramta musu yin wannan farauta lokacin da sun sa ihrami, suna cikin ihrami, kuma mun yi bayani in ma suna cikin haramin ne ko sun sa ihrami ko kuma sun yi niyya sun ce Allahumma labbaika hajjan wa umratan, ko ba su sa ihrami ba. Daga fadin wannan izuwa su shigo ihramin, su saka ihramin nan, ga baki daya an haramta musu farauta. To sai Allah kuma yana so ya gaya musu, kuma an ce ayar nan ta sauka a lokacin Hudaybiyya ne, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya zai je yayi umra. To Allah da ya haramta musu, sai Allah ya jarrabe su, an hana su farauta. Da an hana su farauta, sai an ga kayan farauta din nan yana fitowa har yazo kusa da su, kayan daji yazo kusa da su, kai kuma cikin haima tantin ɗaya, yana cikin tantin shi ma dabban za ta zo ta cika ciki ta kalle shi ta fita. Jarraba ne daga Ubangiji, don Allah yana so ya jarraba imanin su. Shine anan Ubangiji ya ayyuhallazina amanu layabluwannakumullahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum, ya ku wadanda kuka yi imani ku sani, layabluwannakum, haqiqa Allah zai jarrabe ku da wani abin farauta wanda masunku da hannayenku suke samunsa. Zai jarrabe ku da abin da hannunku ma za ku iya kama shi, irin ƙananan ƴaƴan kajin nan da sauransu, ko kuma akwai dabaru da yawa na kama kayan jaji-jeji irin tsuntsayen nan, za a kunta a rufe kai a sa wani abu na abinci, in ya zo za a kama shi da hannu, irin dabarun nan. To duk wani farauta da za ku yi da hannu ne ko da kibiyoyinku nan ne, Allah zai jarrabe ku da irin wa'annan dabbobin. To Allah ya haramta muku. Me yasa ya haramta muku? Kuma zai jarrabe ku domin li ya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Malamai sun yi magana akan wannan ayat, li ya'lama Allahu, ai Allah ya sani. To me ake nufi li ya'lama Allahu? Li yubayyin Allahu man yuti'uhu, li yubayyin Allahu, Ibn Kathir yace li yubayyin Allahu ta'ata man yuti'uhu fi sarra'i wa fi dharra'i aw fi al-jahri, domin Allah ya bayyana biyayyan wanda yake masa biyayya a boye kuma a bayyane. Ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib, wasu kuma yake li yumayyiz Allahu, don Ubangiji ya bambanta tsakanin waɗanda sun san suna tsoron azabansa a ɓoye na ranar kiyama da kuma wanda ba sa tsoron azabansa. Malamai sun fassara ta da haka, domin Allah ya riga ya sani, ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaibi, domin Allah ya jarrabi tsoron ko biyayyan wanda yana biyayyansa a cikin sarra da darra duka. Ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib, sai Ubangiji ya ce faman i'tada ba'da zalika, bayan an yi muku bayani an ce muku kada ku yi farauta lokacin da kuna cikin ihrami ko kuna cikin harami, kuma an ce Allah ya yi wannan don ya jarrabe ku. Duk wanda bai ji wannan ba, ya yi ta'addanci, faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim, yana da azaba mai raɗaɗi. Duk wanda ya ƙi bi, ya ƙi ji, Hausawa ba suna ce ba in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To duk wanda ya ji, to ya tsira, ya kuɓuta daga azabar Allah. Wanda bai ji ba ko, Allah zai azabtar da shi. Amma sai kuma Allah ya kawo hukuncin wanda ya faɗa ya aikata wannan da gangan, menene hukuncinsa? Sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu na. Thank you. To Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kira wa mu'minai bayan harin da yayi ana so a tabbatar musu da wannan harin nan dokan nan tana nan ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku wadanda kuka yi imani kun ba da gaskiya kada ku yi farauta kada ku kashe abun farauta kayakin farauta wa antum hurum alhalin ku kuna cikin ihrami to menene sayd da ake nufi anan malamai sun ce akwai sharadi uku a cikin sa an yakuna wahshiyan barriyan ma'kulan sharadi ya kasance wato dabba ce wahshiya ba wanda ana ciwonta ba daga kayan jeji ne barriyan wanda tana cikin sarari ba ta cikin kogi ba dabbar kogi ba ma'kulan kuma ya kasance ba abinda aka haramta naman sa ba ana cin sa idan wannan sharuda uku nan sun tabbata a cikin sa to ya haramta kashe shi an yakuna barriyan wahshi an yakuna wahshiyan barriyan ma'kul sharadi uku dama a cikin sa la taqtulus sayda wa antum hurum alhal lokacin da kuna cikin ihrami kada ku kashe wa inna taqtulus sayda wa antum hurum aha so da an ce kada ku kashe shi cin su daya ne sun ce wanda ya kashe da gangamu man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u misli ma qatala minan na'am to sakamakon abinda ya kashe kaba misalin sakamako misalin abinda ya kashe daga cikin dabbobin nan nan kamar idan ka kashe an ce ka kashe ghazal to zaka yanka tai bunsuru kamar hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ya kashe na'ama zai yanka il wato ita ma kaman barewa ne amma ta fi barewa girma da jiki ko ya kashe ko ya yanka saniya to haka dai za a samu kamannin sa a cikin dabbobin da ake kiwon su shahidai biyu daga cikin mu'minai za su yi masa hukunci da shi shahidai biyu daga cikin mu'minai in ya kashe wane ya kashe to a samu shahidai biyu wane da wane ku zo ku yi mishi hukunci sai a duba daidai imanin abin da ya kashe nan za a yi masa hukunci man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u misli ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adl minkum hadiyan baligh al-ka'ba wato hadaya ne wanda za a isar da shi ka'aba abin da ake nufi da ka'aba kuma an ce kullul haram za a isar da shi ne a zuwa mazauna harami gabaki daya talakawan harami za a yanka za a karba a hannunka za a yanka shi a kai shi harami a yanka shi sai a raba shi wato mabukata mazaunan harami wasu kuma sun ce a mazauna ne duk wanda yana cikin harami za a yi miƙa mishi sai dai in yayi tarafu ya ce a ni bana so a ba mabukaci gawa ne mabukaci a ba sa hadiyan baligh al-ka'bati aw kaffaratu ta'am masakin ko kuma kimar abinda ya kashe nan za a kimanta shi akan abinci za a ba wa miskinai na cikin harami din nan har yanzu aw adlu zalika siyaman ko kuma za a kimanta abinda ya kashe misali ya kashe barewa wannan barewan nan daidai tana kiman bunsuru bunsurun nan kudin shi nawa kudin shi 5000 ko 30000 misali 30000 zai kawo abincin mutum nawa misali zai kawo abincin mutum 30 to azumi 30 zai yi in 60 azumi 60 ne in 100 azumi 100 ne iman abincin nan iman abin da ya kashe ko ya samu abincin in babu wannan ko zai yi azumi iman daidai abincin da za a ba mutane in mutum daya ne kwana daya in kwana biyu ne kwana biyu in uku ne mutane sun ce ko 100 ne 100 ne aw adl zalika siyaman li yazuqa wa bala amri an yi haka don ya dandana musibar al'amarin sa abinda ya aikata ya dandana musibar sa li yazuqa wa bala amri domin Allah ya hana bayan yayi halin nan yayi muku bayani yake yana so ya jarrabci imanin ku ne li yazuqa wa bala amri sai Allah ya ce afa Allahu amma salaf Allah ya yafe muku abinda ya auku kafin a haramta din nan duka an yafe muku wa man ada fa yantaqimu Allahu min duk wanda ya koma kuma aikata wannan fa yantaqimullahu min lalli haqiqa Allah zai azabtar da shi azaban sakamako ko kake cewa intiqam din ko azabar sakayya ko ومن عاد فينتقم الله منه الله زي عذبت الدشي عذابا نسا كما كوكو كو ميني انتقاما كيشي هذا حوصا ايه ساكما كوني نعم فنسا فنسا واني انتقام با فنسا واني ساكما كوني فنسا اي دبنت دبنتكي واشكي حوصا ما ومن عاد فينتقم الله منه واتو الله زي مشي عذابا نسا كما كوكو والله عزيز ذو انتقام حقيقه الله مبوايي ne kuma mai azabar ramako ne wato intiqam din nan kamar ramako ne ramako ne wato Allah zai azabtar da shi azabar ramako za a rama akan shi da akan daidai abin da ya aikata mummunan azaba tara kamar sakamakon ramako na'am ai hakuri da mu Hausa na'am So da ubangiji ya nuna musu harancin fata farautan dabbobin sarari anan sai yana so ya nuna musu menene in sun shiga cikin ihrami menene Allah ya halalta musu sai yace musu uhilla lakum saydul bahri wa ta'am Allah ya halalta muku farautan kogi ko farautan ruwa da kuma abinci wato ana nufi da farautan kogi kifaye da sauran abubuwan da suke cikin sa ta'am kuma abunda kogi ne zai tura shi bayan mutu ya tura shi wajen ruwa a bakin ruwa kifaye ne ko kuma wani abu ne dabbobi sai dai malamai sun shire abu biyu a cikin waɗannan farautar ruwan ma hukuncin su kaman kada da kuma tsuntsaye na ruwa da kuma sun ce saratan saratan din gaskiya ban san sunan shi da wani abu ne kaman kunama amma babba haka yana cikin ruwa ban san sunan shi da Hausa ba saratan waɗannan abubuwan ruwan nan malamai sun ce ban da su amma sun bambanta mene sun bambance tsakanin su sun ce za a duba zaman shi a ruwa ne yafi yawa ko zaman shi a waje ne yafi yawa idan zaman a ruwan yafi yawa to ya zama halalun idan zama a waje yafi yawa to ya zama daga saydul bahri barai yi farautan shi ba eh saydul bahri ya zama daga cikin farautan sarari ne bara a taba shi ba amma mafi yawan malamai sun ce ni san kan waɗannan abubuwan da suke zama a ruwa suke zama a waje shine mafi alkhairi a ci abin da yake cikin ruwa ko kuma abin da ruwa ya cire shi bayan ya mutu ya tura shi bakin ruwa a cinye shi wannan wa hilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyar abin dadi ne gare ku kuma da matafiya wanda suke cikin ruwa suna tafiya duk Allah ya halalta musu suke da ku wanda kuka yi ihrami da wanda suna hilli suna tafiya duk su cinye Allah ya halalta musu na'am shine abin lokacin da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-bahr yake huwa tahuru ma'uhu al-hill maitatuhu wanda shine mushin sa halal kuma ruwan sa mai tsarki ne mai tsarkakewa na'am kuma an haramta muku farautan dabbobin sararin nan muddin kuna cikin ihrami na'am ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tara ku gobe ranar kiyama kuma ya tambaye ku shi ya san idan kai farauta ne lokacin da kana cikin ihrami farautan da kai na sarari ne ko na ruwa ne a'a wanda an halalta ne wanda an haramta ne shi ya sani za a tara ku kuma zai yi hukunci wa kowanne ku na'am na'am to kamar yadda aka haramta muku dabbobin sararin nan lokacin da kuke ihrami hakan nan kuma ubangiji tabaraka wataala sai ya sanya muku wasu shari'o'i daban yace ja'alallahu lakumul ja'alallahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnas ubangiji ya sanya ka'aba daki tsarkakakke wato qiyaman linnas rayuwa ne ga mutane ko kuma ma'aunin addini ne ga mutane ya sanya ka'aba ta zauna waje zama wa mutane waje ne wanda za su nufe shi don bauta don ibada ko kuma su nufe shi don yin tijara ko su nemi arzikin su da abunsu na duniya shine malamai sun ce qiyaman linnasi yaqsuduna bihi an takuna mizanan li a'malihim as-salih a'malihim ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya na'am qiyaman linnasi wato ma'auni ne ga ayyukan addinin su والشهر الحرام حكن ننكم وتا مي الفرما الله يا حرام تامك وتا مي الفرما انا انكي وتا فرما الفرما انا نفي ده شي جنس الشهر ني با وي شهر الحرام وتن ذو الحجه كدي با انا نفي شهر الحرام ذو الحج محرم ده ذو الحجه ذو القعده ذو الحجه ده محرم ده كما رجب الذي بين جمادى وشعبان وتو الله يا حرام تا وتني هدن نان غباكي ديا wato zunubi a cikin su aikata laifi a cikin su yafi ka aikata a sauran watannin nan girma a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma an hana yaki a cikin su sa'annan ko kuma mahajjata wanda sun sa ihrami kuma an hana musu farautan da sauran abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ayoyin da suka gabata yace wa shahr al harama hakan nan wal hadiya da hadaya wato dabbobin da za ku kai ku yanka su a haramin nan والهدية والقلائد كما دبوا في ذا أراته مس علامة أويا دون دبوان ديغان سيثني وإن هدياني أنا نفين جدن الله نير سكر أتباسو سوما الله يحرم تاموكو سنا دواني مسايد بانوا توقد أيوا سادسو ذلك لتعلموا والنندو منك سني أن الله يعلم ما في السماوات والأرض أن ياسا أبن ديكي شكين سمي da kuma abin da yake cikin kasai gabaki daya ya san abin da zai yi muku amfani ya muku ya halalta muku ya san abin da zai cutar da ku kuma ya haramta a gare ku na'am kuma Allah masani ne da komai kowani hali kuke cikin ta yana da sanin ta na'am kuma ku sani fa ku sani ya ku bayin Allah ku sani annallaha shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda suka bujure masa sun bar hanyar sa wa annallaha ghafurur rahim hakan nan kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ga wanda suka bi hanya sun ji horo sun bar abin da aka ce musu su bari na'am bai kasance akan manzo ba face iyarwa manzo abinda yake kanshi ya isar da sakon Allah yace gashi abinda Allah yake ku yi gashi abinda Allah yace ku bari wannan shine furum akan sa amma hukunce da sauransu suna kan ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abinda kuke bayyanawa daga cikin lamuran gabaki daya kuma Allah ya san abinda kuke koyewa daga cikin lamura manzo shi naji sanarwa ne bai san komai a cikin wannan ba amma Allah ko ya san abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa gabaki daya na'am to anan ubangiji tabaraka wataala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu wato mu'mine gabaki daya da aka hana su din ya gaya musu لا يستوي الخبيث والطيب قل كجاي مسو لا يستوي الخبيث والطيب واتو حرام ده حلال براسو ديديتا با براسو زما دايا با كما ممونا ده مي كيو براسو تبا ابا راسو تبا زما دايا با ولو اعجبك كثره الخبيث كودا يوان ونن حرام ان ممونا نيا كايا كاكا كو ياي كيو ا ايدونكا baransu zama daidai wa agun ubangiji Allah da yawan sa da kayatarwar da ya zuba a zuciyanka ya zuba idonka ka gani gabaki dayan nan ka sani a wajen Allah shi ba komai ba mummuna ne domin Allah ya san meye ne a cikin sa sa'annan ya haramta maka shi don haka wato kyawunsa yawansa kada ya ruɗe ka kada ya yaudare ka ka fada a kansa ko kuma saukin samun sa kada ya jaka ka fada a cikin sa mafi yawan mutane yanzu mutum zai ce ma ya nemi ya rasa ya nemi ya rasa sai ya ce a gashi mutum yayi caca yayi betting yanzu kaman suna jabet da sauransu akwai na Coca-Cola da makamantan su gabaki da suna nan samari suna yin su zaka ga ka sa 1000 gobe GB an sa maka 5000 za a yi ta yaudaran ka a yi ta yaudaran ka lokacin da zaka sa miliyan daya sai a janye kudin ka gabaki daya a barka haka suke yi akwai su da yawa yanzu ma to saurin samun su da yawan su gabaki daya da ke samun su mummuna ne a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala babu abin da zai ja maka face harsum a cikin wannan rayuwar nan da kuma azaban Allah gobe ranar kiyama kuma zai tsige albarka daga zuri'anka muddin kana cin haram din nan Allah bare sanya maka albarka a cikin zuriyanka ba kai kuma da karban addu'a babu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu ya za a amsa masa addu'a ko muddin ka ci wannan haram din nan ka sani wallahi Allah zai cire albarkan nan daga cikin zuriyanka idan ka ciyar da su haram sai haram din nan ubangiji ya jarrabe su jarraba daban-daban a cikin duniyan nan da rashin lafiya da makamantan su ya wanke jikin su daga ciki sa'annan ubangiji watakila zai bibe su da idan rahama kuma sai ya sawaka musu kuma ya musu daga cikin fa ya basu daga cikin falalarsa abin da ya ga daman ya basu din amma muddin wannan haram yana cikin jiki to kai da guba kun hadu shine ubangiji yake wala wa'jabaka kasratul khabith ko da yayi kewa idon ka ya gayawata ka ka rabu da shi halal din nan da wayan samun sa ko idan mutum yayi tunani fa halal yafi haram yawa shaytan ne yake yi wa mutum yake yaudaran mutum yana nuna mishi kaman haram yafi yawa yanzu ka ce ka cire dabbobi da aka halalta kuma ka cire dabbobin da aka haramta wallahi wanda aka halalta suka fi yawa ka duba cikin kasuwanci an halalta maka sayar da jaka alkama wake dawa gero da sauransu an halalta maka sayar da kaya tufafi da huluna da takalma an halalta maka sayar da gidaje da kasa da sauransu an halalta maka jewa amma abinda an haramta maka an haramta maka riba an haramta maka kawai ka sace na wani ko ka sace na wani ka sayar da shi to haram da halal wannan yafi yawa halal shi yafi yawa amma shaytan ne yake yaudaran bayin Allah sai ya nuna musu cewa haram din ai shi yafi saurin samu ake fi saurin samu kuma shi yana da yawa amma halal dan kadan sai ka sayar da kwali daya ka samu naira 20 riba yaushe zaka tara da yawa amma a wajen Allah naira 20 din nan abinda zai tana dan maka gobe kiyama kuma da albarkan da zai sanya a cikin lamarin ka gabaki daya na duniya da zuri'an ka yafi yawa wala wa'jabaka kasratul khabithin wa man yajid fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun kaga wannan kira fattaqullaha ya ulil albab ku ji tsoron Allah ku ma abota hankula wanda suna da tunani wanda bashi da tunani ko da yaushe duk abin da ake fada yana ganin ba komai bane amma mai hankali idan ya tsaya yayi nazari ya san abin da Allah ya fada shine yafi فاتقوا الله يا أولي الألباب يا قوم أبوتا هنقلا لعلكم تفلحون سبودا كربوتا كربوتا أنا دنيا أترك كيكو دا حرام كما كربوتا على هرا أترك كيكو أكن كافري أتكاكو جدا الجنة نعم نعم to wannan ayan malamai sun ce sababa da yafa guda biyu ko uku ne sababin saukan wannan ayoyin nan wata rana ne mutane wato kaman suna so su kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tambayoyi da yawa tambayoyi da ba su da ma'ana kamar da yadda ya zo a Bukhari wata rana manzon Allah ya fita musu yayi musu khutba mai tsawo sai ya ce musu ya ga abin da bai taba gani ba a wannan ranar sai ya ce musu ku tambaye ni komi in gaya muku sai sun fara tambayansa har wani ya tashi ya tambaye sa yake mishi ya rasulullahi man abi waye ne babana sai manzon Allah ya ce mishi abuka abdullahi ibn huzafa
kuma lokacin ba san mahaifinsa ba ba san mahaifinsa ba san dan waye ba su suna tuhuman sama da shege ne da sauransu amma da ya tashi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ne ubana sai mu ce mishi manzo Allah abuka Abdullah ibn Huzah da an yawaita tambaya sahabbai sun ji tausayin manzon Allah sayyidina Umar ya ga nauyin wannan abun sai ya durkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace raditu billahi rabban radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula mun yi imani da Allah ubangiji mu ne da musulunci addinin mu ne kai kuma manzon Allah annabin Allah ne mun yarda da wannan sun ji tsoro daman irin wannan idan ya auku abinda zai biyo bayan sa azaba ne wasu kuma sun ce sababin saukanta da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin khutba yace musu Allah inna Allah farada lakum alhajja Allah ya faralta muku haji sai wani ya tashi yace a fi kulli amin cin kowace shekara ne sau uku sai manzon Allah yace da nace da ta wajaba akan ku kowace shekara dan haka ubangiji a wannan ayan yana hani yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an sha'in tubda lakum tasuqu ya ku wadanda kuka bada gaskiya kun yi imani kada ku tambaya wasu abubuwa idan an bayyana muku za su bakanta muku rai domin a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akbarul mu'minina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima bi sababi su'ali duk wanda ya fi muminai girma laifi mai girma wanda ya yi wata tambaya akan wani abu wanda ba a haramta ba kuma dalilin tambayan sannan Allah ya haramta shi ya fi kowa laifi babba kuma a hadisi har ila yau ya zo a mustadrak da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah hadda hududan fala ta'taduha Allah ya iyaka iyako ya zana iyakoki kada ku ketare su wa farada furudan fala tudayyuha kuma ya faralta muku farillu kada ku yi wasa da su ku katar da su wa sakata kuma wa hadda wa inna Allah fara hadda hududan fala tudayyuha wa farada fala ta'taduha wa farada furudan fala tudayyuha a kafin wa sakata akwai jumla daya وحرم أشياء فلا تنتهكوها كما يا حرم تامك وسأبو بوا كدك أي تساس كدك فادا أكنس يشي وسكت عن أشياء وسكت عن أشياء ليس غير نسيان يسكت عن أشياء يشرو أك وسأبو بابا من توابني لكن رحمة فاقبلوها ولا تسألوا عنها وان الرواية الحاكم نعم مستدرك يكاو هكا نسو البخاري دا مسلم تافار أكاك إن الله فرض فروضا تافار وانشك إن الله حد حدودا نعم مستدرك نعم مسلم كما دا بخاري يشي إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها وحد حدودا فرض فروضا فلا تعتدوا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها وأن الرواية البخاري لمسلم وتذكى أبند أبنجي يكي بياني من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا بياني أنا وتأبنجي يا ذان يا فوتي قد أكيت ريسو كما يا فرل توسو أبوبوا كد أيوا سادسو كما يا حرم توسو أبوبوا كد أفاد أشكنسو كما يشرو دو أكو وسو أبوبوا بامنتوا بني rahama ne da ku kada ku tambaya idan kun tambaya to ku ne kun jawa kanku ku ne kun yi laifi duk hukuncin da ya zo daga baya babu luwama akan ubangiji tabaraka wataala akan ku ku da kuke tambaya kuma manzon Allah har ila yau a wani hadisi yana cewa inna ma ahlaka yace zaruni ma taraktukum ku kyale ni muddin na barku manzon Allah ke kekewa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim abunda yake halakar da al'ummu a gabanin ku yawan tambayar su kuma da sabanin su akan manzannin su akan lamarin manzannin su ashe fa yawan tambaya babu kyau amma nan sai malamai sun tambaya sun ce haka anan Allah yake la tasalu an ashiya a can kuma Allah yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun anan ubangiji yana cewa kada ku tambaya a can kuma yana cewa ku tambaya ma abota ilimi idan ba ku sani ba ya za mu yi kuma me ake nufi da wannan shin akwai sabani ne a tsakanin ayoyi biyun nan a babu sabani can ubangiji yake fasalu ahla dhikri ku tambayi ma abota ilimi sanin abinda aka saukar muku ba ku gane shi ba su bayyana muku shi abinda ba a saukar muku ba nan kuma shine ana hali ku yi tambaya akan sa shine babu sabani a cikin biyun nan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun shine ana ubangiji yace in tasalu anha hina yunzalu alqur'anu tubdalakum wa in tasalu anha idan za ku tambaya daga ita lokacin da ake saukar da alqur'ani a yi muku bayanin ta za a bayyana muku ita hina yunzalu alqur'anu tubdalakum afa Allahu anha Allah ya yafe muku tambayan nan da suka yi Abdullah ibn Abbas yana cewa tambayan nan da suka yi akan Bahira da Sa'iba da Wasila da Ham wanda yanzu zai zo aka aya gaba hina yunzalu alqur'anu a lokacin da za a saukar da alqur'ani za a bayyana muku ita wato za a bayyana muku hukuncin Bahira da Sa'iba da Wasila da Ham duk ubangiji zai yi muku bayanin su hina yunzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wato Allah ya yafi akan tambayoyin da kuka yi nan والله غفور رحيم حقيقة الله ما يغفرني والله غفور حليم الله ما يغفرني فما ما يتوسيني في رحمة ما يتوسيني قبا ينسى نعم to al'ummu da kusuka gabata a gabaninku sun tambaye ta sun yi irin wa'annan tambayoyin nan kaman al'umman qaumu salih sun tambaya akan naqa sun tambaya sai tambaya ne kaman kalubale ne ubangijin kama ne cire mana wato raqumi raquma daga wannan duwa sunan ta fita mana sun yi raqwa daquwa ko naqa din nan takuwa to mun karo alhamdulillah mun gode Allah saka Allah ba da garata to takuwa sun tambaya a fitar musu kuma Allah ya jarrabe su ya fitar musu da an fitar musu me biyo baya sun yi imani sun kafirce Allah ya azabtar da su hakan nan mutanen Musa sun tambaye Allah arina Allah jahratan fa akhazathum as-sa'iqah amsa da tazo musu sai tsawa tazo ta karkashe su gabaki da sa'an nan an raya su daga baya mutanen Isa sun tambaya sun ce anzil alaina ma'idatan min as-sama'i taqulu lana idan li awwalina wa akhirina amma qur'ani ba wata aya da ta yi bayanin wannan ma'idan nan an saukar da ita ko ba a saukar da ita ba ta yi bayani ba babu shi a Qur'ani kuma duk hadisai da sun zo akan ma'idan nan ba su haha ba ne riwayoyi ne na Isra'iliya don da an ɗauko su a Injil ne da Taurat ba su da tabbaci ba su da inganci wato to Ubangiji sai ya ce musu inni munazziluhu alaikum me faman yakfur ba'da zalika minkum lalle ni mai saukarwa da ita zan saukar da ita amma duk wanda da kafirce bayan wannan zan azabtar da shi anan shine ubangiji ya ce qad sa'alaha qaumun min qablikum fa asbahu biha kafirin mutane magabata sun tambaya irin wa'annan wannan tambayar nan da kuka yi da abin kafirce da abin da aka suka tambaya a nuna musu ko a kawo musu ko a saukan musu din sun kafirce da shi فسألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها ثم أصبحوا بها كافرين سألنا سن كسن شي كافري دا أبن سن كافر شي دا أبن دا أكا سوق المسلم كودة تنبيهن نعم نا قلوك شي ياي لا مسيا أكان فنن بم آيا ننتنا دا بياني يهوا شكمتا إن منفارا با يدى زائي مبرتا دا آيا نغبنت دوك أحدي إن شاء الله زا مفارا دا قل ما جعل الله ها دفوت آيا فسألها قوم من قبلكم ثم الله كبر نعم ما جعل الله لي لا مفارقة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أبن دمك فلا لي ألا يبام نعم نعم